DW taba kalashi. Masu sauraro barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'ada, addini da kuma zamantakewar al'umma ta yau da kullum wanda ke zo maku daga nan sashen Hausa na DW.
Su mazan zuru har yaka zama kaman challenge in baka yi gwalmo ba sai aka mun baka ma cika-cikakken namiji ba. Akwai abubuwa da dama wa'anda ake karantar da su, akwai abubuwa na harkan gargajiya na cire mu namiji tsoro. Idan ka kalli yanda suke wannan abun zaka ga daga farkon damuna duk wani abu ma na bature ba za su yi amfani da shi ba, a sa takalmi, ba a sa riga.
Sai ku biyo mu don jin ƙarin bayani a cikin shirin. Sunana Muawiya Abubakar Sadiq da ni shirye shirin zan kuma gabatar. To madalla, shirin na wannan mako ya sauka ne a ƙasar Zuru ta jihar Kebbi da ke shirin arewa maso yammacin Najeriya. Kuma shirin ya yi nazari ne dangane da wata al'ada da dakarawa mutanen ƙasar Zuru ke aiwatarwa mai suna gwalmo. Ita dai wannan al'ada saurayi kan shiga wani aikin noma ne da ake kira gwalmo a gidan baban budurwar da yake son aure. Kuma a wannan noma zai shafe tsawon shekaru 6 yana aiki kyauta a gidan surukan nasa kafin duba cancantar shi a bashi aure ko kuma a'a. Yusuf Musa shine magajin garin Samcilali a ƙasar Zuru ya kuma yi ƙarin bayani.
Kafin mutum ya je ga gwalmo din irin samarai akwai buki da suke kamar na dibiti da kuma bukin ohola wanda yake a lokacin da ka gama rawan nan na yada tuna ohola to shine zaka shiga gwalmo. Shi yasa kaga komin ruwa komin me ake su ba su sa takalma ba su sa riga kuma ba su damu da wannan ruwa da ke bugunsu ba saboda wannan abubuwa da ake na al'ada. Duk wanda aka ce ma ya shiga gwalmo to ya yi kamin matar da zai aura, sannan za a je gidansu a yi masu wannan noman na tsawon shekara 6 a matsayin sadaki.
Wannan aikin noma na gwalmo ana aiwatar da shi ne kamar tsarin shiga makaranta, kasancewar shekaru 6 ne, kuma cikin shekarun ne ake iya gane gwarzon namiji mai iya riƙe mata idan an aura masa ita. Dr. Aisha Aminu Senci ita ce jarumar ƙasar Zuru, ta kuma yi bayani akan wannan al'ada ta gwalmo.
Samari kowa ya san warin shi, ya san da ni da wani da wani da wani ɗan wari muke. Lokaci ɗaya za su shiga wannan gwalmo ɗin. Ko da za su shiga gwalmo duka ƴan warin, kowannensu iyayen shi sun yi mishi kamar kame, abin da muke cewa akan ce akai kamar zare, akai na gani ina so kenan a Hausance. So idan aka yi maka kame ire-iren ku, warin ku da kowa an yi mishi kame, to za ku zo ku haɗu. Kila yau ku je gonar wannan, kaga aiki na taimakekeniya ya shigo kenan, a yi noma, gobe a je gonar wannan, jibi a je gonar wannan, a haka za su yi ta bibbi. To daga farkon damana har izuwa ƙarshen damana suna taimakon sarakunansu wurin aiki na noma.
Duk dai da kasancewar al'adar ta gwalmo tana da matuƙar wahala domin aiki ne ake gudanarwa wurjanjan, to amma kuma wannan wani horo ne da dakarawa mutanen Zuru a jihar Kebbi suke baiwa matasan da za su taso domin su goge akan yadda za su gudanar da zamantakewa da iyali. Dan Juma wani dattijo ne da ya gajiya yake kuma ganin yau a ƙasar ta Zuru ya bayyana yadda suke aiwatar da shi.
Gwalmo din akwai wahala gaskiya. Daga an je wurin gonan nan gaskiya noma ne ake yi yanda ya kamata. Baka ta da kunkurunka sai ka hidda kuyan nan mutum ya dauko irin yaran da aka suka shiga bana da yan shekara 2. Duk wanda ya kama kuya sai ya hidda da shi. Kuma kuyoyin suna da so. Habugu ake yi in kana slow kana numa ba kamata ba kai sauri ba ana bugu.
Al'adu yake
akwai dai wasu hanyoyi da ake amfani da su domin karfafawa masu wannan noma na gwalmo da za su taimaka wajen tunkuɗe gajiya da kuma sanya jarumta, a cewar dattijo Baba Horo.
Za ka sayi tunka a daka a hada da sayu kana sha don karka ji dari, karka ji ko wani abu, sannan ka dabo sayu a yi a kafa ka kama wanka ko kututturi ka gamu da shi ba ka jin komi. Daga nan in ka shiga gulmo ko ka jin bayan gari ba ka yi kai da daya ko ba haya da mai shekara biyu da mai shekara uku, abin kunya ne in ka sha cimin nan sosai cikin ka ba baci har abada abada.
Irin yadda masu kalman ke dauke da wasu kamanni ta hanyar shigar kayan da suke yi ka iya sanya a fahimci sabbin yan kalma da kuma tsafi da suka jima ko suka kusa kammala shekarunsu shidda suna wannan aikin noma a gidansu rukansu, a cewar magajin garin Samcilali Yusuf Musa.
Sabbin shiga su controlling din su ake yi, kuma su ne ake yi ma aski, kaga an ja ɗaya ga gaban goshin su an yi aski ga kansu, za ka ga an bar su ma namba ɗaya su ne 'yan shekara ɗaya, sannan 'yan shekara biyu za ka gansu walkinsu da suke sawa akwai wani bundi da ake sawa, to su ne 'yan shekara biyu bundin suna da ɗan tsawo. To su 'yan shekara uku za ka ga suna da bundin amma bai da tsawon na wa'ancan, to su ne seniors din, su ne ke bugun ƙanana a wurin gwalmo, idan baka yi noma da kyau ba ko ana noma ka tashi to shi ne za su yi maka wannan hukunci.
A ƙasar Zuru da rashin yin gwalmo ga matashi ka iya jawo masa tsangwama da nuna gazawa da hakan zai iya zamar masa ƙalubale ga rayuwa, kamar yadda jarumar ƙasar Zuru Dr. Aisha Aminu Sanci ta ce.
Su mazan Zuru har ya ka zama kaman challenge in baka yi gwalmo ba sai a kaman baka ma cika cikakken namiji ba. Akwai abubuwa da dama waɗanda ake karantar da su, akwai abubuwa na harkan gargajiya na cire ma namiji tsoro. Idan ka kalli yanda suke wannan abun za ka ga daga farkon damuna duk wani abu ma na bature ba za su yi amfani da shi ba, a sa takalmi, ba a sa riga, ba a sa wando, fata ce kawai za a ɗaura, ba a cin tuwo cikin kwano, ba a cin tuwo cikin tangaram, sai dai cikin ƙwarya, sannan komi ruwan sama komi mi, a haka za su kwana ruwa na dukan su, saboda irin a nuna jajircewa na ina son in zama cikakken namiji da har zan mallaki mace da zan aura.
Irin yadda mutanen ƙasar Zuru suke riƙe da al'adunsu ba tare da sun yi fatali da su ba ya sanya mutane sha'awar zuwa garin domin ganin yadda ake aiwatar da su. Dr. Kabir Dan Asabe Kuta wani masanin al'adu ne a Najeriya ya yi bayani akan irin fa'idar da ke tattare da riƙon al'ada.
Riƙon al'ada wani abu ne mai muhimmanci ga rayuwar kowace al'umma. Idan ka riƙe al'adarka za ka ga cewa da yawa daga cikin wasu abubuwanka suna tafiya kamar da. Yanzu saboda rashin riƙe al'ada ya sa yau muka shiga matsaloli kamar ta rashin tsaro, kamar ta rashin sana'ar yi, wato matsalar tattalin arziki. Haka kuma saboda rashin riƙe al'ada muke samun matsala ta zamantakewa.
To ba sauraro da haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye shirin na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.